This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
To jiya Asabar kungiyar ECOWAS ta ɗage takunkumin ta kabawa Niger a daidai lokacin take neman wani sabon salo na daƙile ficewarsu daga ECOWAS. Majalisar Yaƙi ta Isra'ila ta amince da aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta a Gaza. Daga nan za'a ji cewa manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ƙa'idojin EU da haraji a yau Lahadi.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi da ke zaune kan iyakokin Najeriya da Nijar na ci gaba da nuna farin cikinsu kan ɗage wasu takunkumai da ƙungiyar ECOWAS ta yi a kan Nijar.
Mu wanga takunkumi da an ka yadda muna nan Nijar mun shida saboda muna jiran wagga rana Allah shi gwada mana ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi. Yanzu abinda muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya suke.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin ɗanɗa dandalin 'yan jarida da Nasiru Adamel Hikaya zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Najeriya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Jiya Asabar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ce ta ɗage takunkumin ta kabawa Nijar a daidai lokacin take neman wani sabon salo na daƙile ficewar kasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa da tattalin arziki, matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS sun gana domin tunkarar rikicin siyasa a yankin da aka yi juyin mulki a watan Janairu, inda sojojin Nijar da Burkina Faso da Mali suka yanke shawarar ficewa daga kungiyar mai kasashe mambobi 15. Bayan tattaunawar sirri, ECOWAS ta ce ta yanke shawarar ɗage takunkumin ta gabawa Nijar da suka haɗa da rufe kan iyakokin ƙasar, takunkumi kan babban bankin ƙasar da kadarorin gwamnati, da kuma dakatar da hada-hadar kasuwanci nan take. A cikin wata sanarwa ta fitar ta ce an yi hakan ne saboda wasu dalilai na jin ƙai, amma za a ɗauki matakin a matsayin sassauci yayin da ƙungiyar ECOWAS ke ƙoƙarin shawo kan ƙasashen uku na mulkin soja su ci gaba da kasancewa cikin ƙawancen da aka kwashe kusan shekaru 50 ana yi. Jiya Asabar, Majalisar Yaƙi ta Isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a Gaza, inji jami'ai da kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Wakilan Isra'ila sun koma ne a jiya Asabar daga tattaunawa zaman lafiya a birnin Paris, inda a ranar Juma'a suka gana da masu shiga tsakani a Qatar da Masar da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa kan tsagaita wuta da aka yi a watan Nuwamba, inda aka sako da dama daga cikin waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su domin neman sakin fursunonin Falastinu. Majalisar Yaƙin ta gana a ranar Asabar don jin cikakken bayani kan tattaunawar, inji mai ba da shawara kan tsaro Tafi Hanibi. Yau Lahadi, rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 409,820 a Ukraine a yaƙin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan Ukraine. Babban hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ne ya wallafa asarar da Rasha ta yi a wani rahoto a shafin Facebook. Bugu da ƙari, rahoton ya kuma ce ƙasar Rasha ta yi asarar sojojinta 819 a ranar da ta gabata. Rasha dai ba ta ce komai ba. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar a ranar Lahadi cewa dakarunta sun kakkaɓo jiragen saman Rasha marasa matuƙa 16 cikin 18 da suka nufi yankunan Ukraine da dama.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta dage wasu takunkumai da ta kakaba wa jamhuriyar Niger bayan wani taro na musamman da kungiyar ta gudanar a ranar Asabar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kan zaman lafiya da siyasa da kuma tsaro a yankin kasashen kungiyar al'ummomi da ke zaune kan iyakokin Najeriya da Niger dai sun nuna farin cikin su kan wannan mataki da ECOWAS ta dauka daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana
biyo bayan sanarwar dage takunkuman da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai ya wuta bada a kammala taronta a headquarters ta dake Abuja birnin tarayyar Najeriya a ranar Asabar ta gabata yanzu haka ɗaya daga cikin fannonin da mazamna iyakokin Niger Najeriya suka sakawa idanuwa shine kasuwanci tal'akari da yanda abin ya tagayyara a tsawon watanni 7 da Niger ke cikin takunkumi Malam Musa Idrisa Kado mai inkiya Oja masanin harkokin ƙasa da ƙasa ne na cewa wannan abin yayi kyau saboda kowace ƙasa ba za ta isar makanta ba
saboda duk ƙasashen duniya hulɗa da su yana da muhimmanci kuma yana da kyau saboda hulɗa da ƙasashe na makwabta abu ne mai muhimmanci kenan ya kamata mutane su san da abun da an kai na maraba da wannan abu kuma Allah ubangi ya sa shi alheri da ƙasashen mu da mu da Nijeriya duka da wannan ƙasashe duka makwabta saboda ka gani fannin kasuwanci wannan zarga-zarga da mutane talakawa kowa da wadata wannan yana da kyau saboda in ba haka an kai ba saboda kowa tsakanin mu da mu da su kowa ya wahala
a nasu bangaren ƴaƴan Najeriya da na haɗu da su a kan wannan iyakar ta Niger da Najeriya a yau ranar kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela local government da ke tattara jama'ar ƙasashe da dama na nahiyar Afirka ta yamma sun yabawa cire wannan takunkumin da ECOWAS ta wa Niger
a matsayin dan Najeriya mun ji dadin fidda wannan takunkumi da aka samu ainihin ƙasa domin ci gaba ainihin ga kowace ƙasa domin a ji dadin zamantakewa saboda haka yanzu babu wani abin da zamu yi illa muna gode ma Allah madaukakin sarki da Allah ya kawo musu wannan tunani na ainihin bude wannan boda domin mu samu ci gaba tsakanin mu junan mu
ne Ibrahim mai grace kwarai nake local government kuma muna godiya sosai kuma muna matukar jin dadi wallahi muna godiya kuma muna matukar jin dadi irin wanga al'amari da ya samu nawa farin ciki wallahi mai murna sosai tunda farko muna cikin hawala'i wallahi a ce ba a ketarowa kuma ba a shiga mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan Niger nan na auren neman abincin mu wallahi cin mu da shan mu nan na Allah ya sa yake kuma nan na muke neman shi kuma Allah gurgurdan hali muna samu
a nasu bangaren ɗan Niger dake wannan iyakar ta ƙasa da ƙasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa ƙasar su
mu wanga takunkumi da anka hadda muna nan Niger mun jira saboda muna jiran waggarana Allah shi gwada muna ita kuma Allah ya gwada muna ma da rai da lahiyar mu mun ji dadi yanzu abin da muka so Najeriya da Niger kowa dai uba dai suke saboda mi mu dai tun ba a he mu ba mu iske ta haka yanzu kuma da Allah yayi muna yawancin rai yanzu ga shi ana son a hada su a gama su kuma Allah ba zai yarda ba
zabura mun ji dadi wannan al'amari da yanzu an ka zo karshe na bude foda ta Najeriya alhamdulillah wallahi abu yayi wallahi kuma gwamnatin Najeriya Allah shi ya albarka da shi tsakanin wannan al'amari haka daidai ta wallahi yayi mun ji dadi wannan abu wallahi Allah ba zai wallahi
shi ma wani dan kasar Benin da ke zamne a jamhuriyar Niger cewa yi
ba mai san Benin ba
Ni dan Benin ne kuma ina nan zamne a jamhuriyar Niger gaskiya mun ji dadi tun lokacin da aka dage waɗannan takunkumman mun ji dadi sosai
don una vraiment
Niger dai sun waye gari suna godiya ga Allah tare da karrama shugaban kasar Togo wanda shine yayi tsaye tsayin daka ganin hakan ta tabbata tare da shi hadda tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gai da Haruna yanzu kuma ga Sarfil ya da mana da karshen labaran duniyar
Manoman kasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ka'idojin kungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a fadin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da abin da suka ce na ka'idojin muhalli da ya wuce kima. Yin gasa da shigo da wasu kayayyaki masu sauki daga wajen tarayyar Turai da kuma karancin kuɗin shiga. A yau Lahadi ne manoma daga Poland suka tare babban hanyar A2 kusa da Sulvilis. a gabashin kan iyaka da Jamus. Kakakin 'yan sandan yankin Ewa Mufulu ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an kafa shingen ne da karfe 1 na rana. Da farko dai manoman sun yi shirin rufe hanyar na tsawon kwanaki 25 amma sun rage shi bayan tattaunawa da wakilan yankin da 'yan kasuwa da masu safara. A yau Lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Belarus da ke ƙarƙashin ikon 'yan majalisar dokoki na ƙananan hukumomi da ke shirin tabbatar da mulkin kama karya na shugaban masu mulkin ƙasar. Duk da kiraye-kirayen da 'yan adawa suka yi na ƙauracewa zaɓen waɗanda suka yi watsi da zaɓen a matsayin zaɓe maras amfani. Shugaba Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru kusan 30 yana mulkin Belarus, ya zargi ƙasashen yamma da yunƙurin yin amfani da ƙuri'un wajen gurgunta gwamnatinsa. Da kuma dagula al'ummar kasar mai mutane miliyan 9.5. Yawancin 'yan takara na cikin jam'iyyu hudu da aka yi wa rajista a hukumance. Belarus, jam'iyyar kwaminsanci, da jam'iyyar Liberal Democratic Party, da jam'iyyar Labour and Justice. Waɗannan jam'iyyun duk suna goyon bayan manufofin Lukashenko. Kimanin wasu jam'iyyu guda 10 ne aka hana yin rajista a bara. Jagorar 'yan adawa Belarus, Svetlana, wanda ke gudun hijira a makwabciyarta Lithuania, bayan ya kalubalanci Lukashenko a zaben shugaban kasa na 2020, ya buƙaci masu kare ƙuri'a da su ƙaurace wa zaben. Daga ƙarshe, Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar South Carolina, inda ya doke babbar abokiyar hamayyarsa ta ƙarshe tsohuwar jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jiharta. A yanzu Trump ya share duk wata takara tare da samun mafi yawan wakilan Republican, wanda ya ƙara samun nasarorin da ya samu a baya Iowa da New Hampshire da Nevada da tsibirin Virgin Island. Ba makawa za a sake fafata a zaben 2020 da shugaba Joe Biden. Nasarar da tsohon shugaban ya samu a ranar Talata zai ƙara matsin lamba ga Haley, wacce ta kasance gwamnan South Carolina daga 2011 zuwa 2017 ta fice daga takarar fidda gwanin. Amma Haley ta tara maƙudan kuɗaɗe na yaƙin neman zaɓe, kuma ta sha alwashin ci gaba da kasancewa a gasar, duk da yawan tambayoyi game da inda za ta iya lashe duk wata gasa mai zuwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsangoma ko cin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya.
Malamai barkanmu da dawowa shirin dandalin 'yan jarida na muryar Amurka kan muhimman lamura da suka faru a wannan mako a Najeriya. Za mu tabo batun nan na shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da ya ce gwamnati ta ba wa gwamnoni naira biliyan 30 wajen ma da kudaden da suke samu a wata-wata. Sai ko mu taɓo maganar nan ta rufe kafar nan ta Binance da gwamnatin Najeriya ke zargi da ta da farashin dala. Sannan watakila muna da lokaci sai mu taɓo rahoton hukumar zaɓe da ke nuna dalilan wannan shafi na tattara sakamako na na'ura bai yi aiki ba zaben 2023 da ya gabata. Muna tare da Hayatu Husaini wanda ɗan jarida ne mai zaman kansa Abuja amma yana aiki da jaridar nan ta Neptune. Sai kuma Jamilu Bala Muhammad wanda shi ma ɗan jarida ne mai zaman kansa Abuja. Hayatu, me za ka ce kan wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa ya yi kan gwamnoni?
Malam Nasiru, wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa Senator Godswill Akpabio ya yi, to a halin gaskiya dai inda babu kancin gaskiya ba zai fito yayin wannan magana ba, amma da yayin wannan bayani sai gwamnan Oyo Shehi Makinde ya fito ya kalmubalanci shugaban majalisar dattawa da cewa wannan magana da yayi ba haka yake ba, su gwamnoni ba wanda ya ba su wannan kuɗi, saboda yace yanzu ba lokacin siyasa bane, lokaci ne na serious aiki. So saboda haka yace wannan abu ne wanda zai iya kawo rudani a tsakanin jama'a, su fa su wakilai ne na jama'a, suna shugabannin jama'a ne, ba kuma waye sun zo su yi wasa bane, jama'a suka zabe su. Amma duk da haka, tunda dai shi ɗan Najeriya kowa sun je sashin da shugaban majalisar dattawa ya yi, da shi kuma gwamnan Oyo ya ce a madadinsa na gwamnan Oyo da kuma mataimakin taron gwamnoni na Najeriya yake magana, yace kuma ya tsaya tsayin daka a wannan magana, baya janyewa da baya. To amma ni abin da nake gani shine, in dai zancen cewa ba ba su kuɗi ba da gaske ne yadda ya fada, da ya kamata wayansu gwamnoni kamar gwamnan Borno, gwamnan Niger ko kuma gwamnan Katsina, wayanda ake ga yanzu su ne suke kan gaba wajen a arewa, especially ma arewa, wayanda suke da kuzari jama'a na yaba su, ya kamata a ce su ma sun fito sun mai da martani nan, sai mu yadda cewa ba ba su kuɗin ba, saboda shi yana cewa ai hukumar IRS ita mai tara kuɗi ne, ya za a yi a ce ita ta ba su kuɗi bayan akwai kaso da gwamnatin tarayya take ba su wata-wata.
Wato wannan ma dai ya nuna kusan shi ya yi magana ne a matsayinsa na gwamnan jihar Oyo kawai, kuma na jam'iyyar PDP. Sannan in mun duba shi ma Godswill Akpabio ya tsohon gwamna ne na jihar Akwa Ibom. Jamilu Bala Muhammad, me za ka ce kan wannan martani da shi Shehi Makinde dai kan bayanan an Akpabio?
To da farko dai ma Nasiru, wannan ikirari na shugaban hukumar dattijai ko majalisar dattawa ta tarayyar Najeriya Godswill Akpabio, wato fasa kaman fasa kwai ne, za ka iya kiyarsa ya fasa kwai, wani abu ne aka yi a rufe ba a sani ba, amma tunda shi yana da masaniya ya faɗa wa 'yan Najeriya ga abin da ake ciki. Kuma duba da cewa 'yan Najeriya suna ta kuka na cewa hauhawan kayan masarufi da matsin rayuwa ko kuma tsadar rayuwa, to sai ya zo ya ce gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnoni waɗannan kuɗaɗe biliyoyi har 30. To ai ba abin za mu ce masu, sai dai mu gode mata da ya faɗa. Kuma a matsayinsa ba zai yi ƙarya ba, irin wannan batu mai babba ya faɗa cewa an ba da kuɗin nan ba alhali ba a fayar ba, kamar yadda shi gwamnan Oyo Makinde Shehi Makinde ya fito yake nema ya ƙaryata. To mu a Najeriya ba wawaye ba ne, sun sani cewa gwamnatin tarayya dama lokaci-lokaci takan ba wa jihohin ko kuwa gwamnonin jihohi wani tallafi idan wata matsala ta taso, so ba sabon abu ba ne. Me ya sa masu Shehi Makinde da zai zo ya ƙaryata? Shin sabon abu ne a ce gwamnatin tarayya ta ba da wani abu? Dama wasu lokuta ta faɗa kowa ya sani, duk duniya ta sani, wani lokaci kuma ba dole ba ne, isu take yi, sai wanda suke cikin gwamnati ne za su san an yi haka. To lalle kam 'yan Najeriya suna nan, suna sun zuba ido, sun zuba gwamnoninsu ido su gani cewa shin gwamnonin za su fito da waɗannan kuɗaɗe da aka ce an ba su domin su rage wa 'yan ƙasa ko 'yan jihar su raɗaɗin halin kakanin kayi da ake ciki. Wannan kawai shi ne.
Yawa, Jamilu, bari mu koma kan darasinmu na biyu don kada mun ji wannan, mu dan yi amfani da lokacin gaba ɗaya mu tattauna sosai kan wannan. Hayatu, an rufe wannan dandali na Binance wanda ya haɗu da irin dandali irin na su crypto ɗin nan da gwamnatin Najeriya ke zargi cewa suke tada farashin dala, kuma gwamnati na gani wannan wani mataki ne mai muhimmanci, duk da su ma 'yan canji sun yi kira cewa a rufe waɗannan sassa ɗin. Yaya ka ga wannan matakin, ya tasirin sa yake?
Ali, gaskiya wannan yadda matakin da suka ɗauka daidai ne, saboda sai harka wannan crypto ma gaba ɗaya ba shi da fa'ida a gare ni, saboda an ka lura ya ƙara mai da mutane sakaltattu, yawancin matasa wannan harka, yawanci yanzu duk sun mai da shi shine harkar neman kuɗi, suna samun kuɗi ne kaman za mu ce kuɗin banza, tunda ba kai wuya ba sha wuya ba, kawai kuɗi na shigo ma. To amma kuma a wani shafi da na gani wani mai hasashe yake bada labari a daren da aka ce a gwamnatin tarayya ta rufe crypto ya ce lokacin dala ta kai naira 190 da 900 tana kokarin ta shiga 2000 amma a daren sai na gane cewa dala ta fadi ta koma naira 1300 to amma ban tabbatar ba saboda a lokacin ka san nan zonfo wajen yan canji su ma hukumar EFCC ta zo ta mamaye su kwana biyu ba su fita ba ban san ko ya sun fito ba to kaga ba za ka iya cewa tunda babu hada hadarta cikin kasuwa ba za ka iya tabbatar da gaskiyan zance ba amma ni ina goyen bayan rufe wannan crypto da aka yi saboda ba shi da wani fa'ida nake gani kuma amma ni a wannan abin da nake gani wannan tashiwan dala wallahi Nasiru ana magana a fadi gaskiya inda gwamnati da gaskiya take ai manyan ma'aikata ma'aikatan gwamnati yawanci manya ma dai wanda suke da hannu a cikin gwamnati su da suke da dala suke bayarwa a siyo ta da sauki a cikin CBN su zo su sai da ita ma ƴan kasuwa su ma misali ba yanzu kare ka sai abu ne kai ma ka kasa ka sayar amma zuwa ce wai su za ana sayarwa ai sai da abin yake faruwa kuma halin misali yanzu da nake ga maka takeice yanzu dalan ma babu ita babu dai dalan ma yanzu a kasa kowaye jama'a kai
dalan babu ita ma bari wani rufewar wannan dandalin
wato babu ma dalan bari rufe dandalin a ga yanayin tasirin sa a zahiri
kenan kwarai kwa ai to dubu dala ai tun riga sun yi latti ai dala bayan ma su diban dala sun diba sun boye ai babu ita a kasuwa dama mutane kare mutane ke fitowa da ita tunda an sa wanda ake ba su su siyar su ma su siyar an tare su to masu kawo ai masu kawo ba
Jamilu Bala Muhammad duba mana irin wannan batu na dala kullun shi yake danganta da tashin farashin kayan masarufi a Najeriya in kuma kayan sun tashi ba sa ƙara sauƙa ko da an ce dalar ta dan sauko
to ni na gani wannan rufe wannan kafa ta Binance da gwamnati ta yi wai dan dala ta sauka ko kuwa suna zargin su da wani abubuwa ina ga wannan ba shi bane kwararru akan sanin tattalin arziki da kuma sanin yanda za a farfado da kudin kasa sun yi bayanai da yawa kuma suna ta bayanai in ka kula wannan bai kawo karewar dala ba ba kuma shine zai kawo ba kuma ba shine zai rage ko zai bawa kudin Najeriya wani tasiri ko wani mahimmanci ba illa kawai idan da gaske gwamnatin tarayya take shine ta bibi abinda kwararru masana na tattalin arziki suka faɗa cewa idan ana so dala ta sauka kudin Najeriya ya hau ga kafofin da za a bi ɗaya daga ciki bana mantawa shine kai kayan masarufi kayan Najeriya kasashen waje a ringa sayarwa ana karɓo dala wannan ɗaya ne daga ciki akwai kayayyaki na noma ko amfanin noma da wa'insu ma'adanai da wa'insu abubuwa da idan da Najeriya ko 'yan Najeriya an ba su dama da gwamnatin tarayya ta ba da dama ana kai irin wannan kasashe ana sai da su a farashin kasashen waje musamman dalar to lalle kam dala da ta cika da kowa ya samu dala
yawwa Hayatu bari mu je darasinmu na ƙarshe don ƙurewar lokaci kan wannan rahoto da hukumar zaɓe ta fitar mai shafi 52 da take cewa matsaloli ne na tutsun na'ura suka sa wannan dandali nasu na IRF bai tattara sakamakon shugaban ƙasa ya nuna a zahiri ba duk da na'urorin tantancewa wato by model ɗin nan da aka yi amfani da su sun yi aiki nan take na ga jam'iyyar Labour ta yi watsi da wannan da ce wannan tamkar magani ne bayan mutuwa me za ka ci kan wannan
to amma la Nasiru wannan duk zance zan shirme ne ma gaba daya ai shi shugaban hukumar zabe Mahmud ya riga ya yi bayani tun wata 4 kafin zabe lokacin da ya nemi kuɗi na aikin zabe ya je majalisar dattawa an tambaye shi nawa kake bukata ya faɗa me za ka yi da kuɗi ya faɗa ya ce sun shirya ga abin da za su yi ga abin da za su yi kuma aka ba shi duka abin da yake nema an ba shi ka tuna ba lokacin nan ba mu talaka Najeriya kudi ma hannun mu babu ana cashless policy amma an ba su abin da za a ba su bawa Allah ne yace ya shirya ya shirya a ƙarshe aka zo kai zabe in ka lura wajen tattara sakamakon zaka yi zama na wakilin jami'ar adawa ta PDP ma fita yayi fice a cikin wajen tattara sakamakon zabe saboda ai
dino malai
to an ka lura ai daga lokacin ma ko wayan Najeriya duk ai muna da hankali kuma abin da muka zaba su ai ne kuma abin da suka yi daban amma ni bazan ce ba zabin yan Najeriya bane aka faɗa amma dai abin da aka yi kamar yadda ya faɗi ba sinsa su kuma jami'un adawa suka ce su yanzu da ya fitar cewa suke ai an ya ringizo ne hankara jam'iyya mai ci yanzu kuri'u su kuma an dakile musu kuri'arsu
wato mahayatu dama shi kamar jam'iyyar Labour din ta ce ai abun bai shafi sakamakon majalisar wakilai da dattawa da aka yi a rana ɗaya ba abun kawai ya shafi zaɓen iya na shugaban ƙasa ne kawai shine ba a ga sakamako a wannan na'ura ta IREC ba.
Eh to dama ai kuma an ka lura duk mu yan Najeriya ai kowa ma gaba ɗaya ma hankalinsa duk yana kan wannan na shugaban ƙasa ne yayin ka lura zaɓen ai da farko da aka yi duk mutane ai zaɓen ba wanda duk kowa ya sa hankalinsa a kai irin zaɓen shugaban ƙasa. To amma su da suka zo suka yi haka kowa zai ɗauka cewa akwai abin da suka shirya.
Jamilu Bala Muhammad duba mana wanda abin da hukumar zaɓe ta yi a daidai wannan lokaci bayan ma kotun koli dama ta yanke hukunci wannan maganar ta mutu akwai wani tasiri da zai yi ne kan lamuran zaɓe koya.
To wannan rahoto mai shafi 50 da hukumar zaɓe ta fitar a yanzu a wannan lokacin a bayan an gama zaɓe an gama shari'a saboda haka dama dai ita hukumar zaɓe ma bata ma tasu ƙara taso da wannan maganar ba don fama ciwo ne kaman an taɓa wani ne ya gama kukansa ya shafe ya yi mai an zauna lafiya sai kuma nan gaba sai kuma a ƙara taɓo shi to dama ba su taɓo shi ba amma dai tunda hukuma ce wacce dole ne dama duk lokacin da aka irin wannan takan ba da cikakken bayanai a rubuce na abin da ya gudana na zaben da ya shige.
Ina ga ya waɗannan dama su ne darussan namu kuma lokaci ya riga ya harare mu sai wani karan in mun samu dama za mu sake dawa wannan zauren. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a takaice jiya Asabar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ce ta ɗage takunkumin da aka gaba wa Nijar a daidai lokacin da take neman wani sabon salo na daƙile ficewar wasu kasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa da tattalin arziki matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin. Jiya Asabar majalisar yaƙi ta Isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a Gaza, in ji jami'ai da kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Yau Lahadi rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 409,820 a Ukraine a yaƙin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan Ukraine. Babban hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ne ya wallafa asarar da Rasha ta yi a wani rahoto a shafinsa na Facebook. Manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zanga adawa da ƙa'idojin ƙungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a faɗin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangan nuna rashin amincewarsu da abin da suka ce ƙa'idojin muhalli waɗanda suka wuce kima.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Kelvin Paula. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mu haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.